This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 25 da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da la'asari. Yau 1 ga watan Yuni na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanan labarin.
Gagarumin aikin tattara bayanan wayoyin tarho da mutane suke bugawa da hukumar leƙi asirin Amurka mai amfani da na'urorin zamani NSA take yi ya ci karo da cikarsa majalisar dokoki. Wani kakakin shugaba Pierre Nkurunziza na ƙasar Burundi ya faɗa wa Litinin cewa gwamnati za ta yi nazarin kiran da shugabannin ƙasashen gabashin Afirka suke na jinkirta wannan zaɓe. Kasar India ta sa rai ga fara saukar ruwan saman damunar bana yayin da kasar take fuskantar mummunan zafin da zuwa yanzu ya kashe mutane fiye da 2,200 a fadin kasar.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osinbajo sun ɗauki matakin farko wajen cika alƙawuran da suka yi wa al'umma ƙasa inda suka bayyana ƙaddarorinsu.
Mu dama abin da za mu ke ta'ada Allah Ubangiji ya sa ƙasar na azamna lahiya. Mun san da duk duniyar nan abin da ya taɓa hanci ido ya kai ruwa. Ko majina ɗan Najeriya yake yi sai ɗan Nijar ya yi ta.
Dan majalisar dokokin Nijar kenan Sani Bukari Zalli akan irin goyen bayan da suke badawa wajen yaƙi da ƴan Boko Haram biyo bayan hare-haren da aka kai kwanan nan a Borno da Yobe. Bayan labaran duniya za ku ji ƙarin bayani. Za kuma mu kawo muku rahoto akan irin matsalolin da sabuwar gwamnatin jihar Adamawa za ta ɗauka. Yanzu dai ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Gagarumin aikin tattara bayanan wayoyin tarho da mutane suke bugawa da hukumar leƙi asirin Amurka mai amfani da na'urorin zamani wato NSA take yi ya ci karo da cikarsa majalisar dokoki, to amma kuma tana yiwuwa nan da 'yan kwanaki masu zuwa a iya zartas da wata sabuwar dokar da za ta yi garan bawul ga aikin tattarawar. Da misalin tsakadare agogon Washington wato karfe 5 na asubahin yau agogon Najeriya, hukumar leƙen asirin ta rasa ikon tattara irin waɗannan bayanan sirri na wayoyin tarhon bayan da majalisar dattijai ta kasa cimma daidaito kan wasu tanade-tanaden doka da dama da aka zartas bayan harin ta'addanci na 11 ga watan Satumbar 2001. Masu goyon bayan ci gaba da irin wannan leƙen asiri, 'yan Republican da 'yan Democrat sun ɗora laifin dakatar da shi kan Senator Rand Paul, ɗaya daga cikin masu neman tsayawa takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a shekara ta 2016. Sanatan daga jihar Kentucky ya toshe kafar zartas da samfurin dokar wadda majalisar wakilai ta zartas wanda zai kyale hukumar leƙi asirin ta NSA ta ci gaba da neman irin waɗannan bayanai daga hannun kamfanonin tarho idan tana da hujjar zargin wani, to amma kuma zai haramta mata tattara waɗannan bayanan da kanta. Paul ya yarda cewar ko ba daɗe ko ba jima majalisar dattijai za ta amince da wannan dokar yin sauyi ga wato shirin na tattara bayanan wayoyin tarho watakila ma nan da gobe Talata, to amma kuma ya ayyana samun nasara a wannan gardamar saboda a yanzu gwamnati ba za ta iya tattara waɗannan bayanan da kanta ba, abinda tun farko ya ce ya keta haddin 'yancin Amurkawa na kare sirrin kawunansu.
Wani kakakin shugaba Pierre Nkurunziza na ƙasar Burundi ya faɗa yau Litinin cewa gwamnati za ta yi nazarin kiran da shugabannin ƙasashen yankin gabashin Afirka suka yi na ajinkirta zaben shugaban ƙasar da ake shirin yi a wannan watan. Kiran da ajinkirta wannan zaɓe da aƙalla makonni 6 ya biyo bayan taron ƙolin gaggawa da shugabannin suka yi jiya Lahadi, inda su kuma suka yi kira ga dukkan ɓangarorin Burundi da su kawo ƙarshen tashin hankalin da ya addabi ƙasar tun lokacin da shugaba Nkurunziza ya bayyana aniyarsa ta sake neman wa'adi na uku akan karagar mulki. Muƙaddashin kakakin shugaban ƙasa Javes Adei Abayahu ya faɗa wa VOA cewa hukumar zaben Burundi za ta yi aiki da dukkan jam'iyyun ƙasar, sannan za ta mika shawara kan abin da za a yi ga gwamnati, amma kuma ya yi gargaɗin cewa bai kamata a jinkirta zaben na lokaci mai tsawo ba.
Labarin duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Kasar India ta sare ga fara saukar ruwan saman damunar bana yayin da kasar take fuskantar mummunan zafin da zuwa yanzu ya kashe mutane fiye da 2,200 a fadin kasar. An samu sa'ida kadan a jiya Lahadi saboda ruwan saman da aka yi a wasu sassan yankin kudancin India. To amma kuma jama'ai sun gargadin cewa za a ci gaba da fuskantar wannan zafi mai tsanani har zuwa yau Litinin a jihohin Andhra Pradesh da Telangana inda zafin ya fi tsanani. Tsananin zafin da aka tabbata ya kai digiri 45 zuwa 47 a ma'aunin zafi na Celsius, wato digiri 113 zuwa da 17 a ma'aunin zafi na Fahrenheit a wasu sassan jihohin guda biyu. Jihar Andhra Pradesh ta ba da sanarwar mutuwar ƙarin mutane 146 a rana Asabar, abinda ya kawo adadin waɗanda zafin ya kashe a jihar kawai zuwa mutane 1,636. Ana sanar da fara ganin ruwan saman da zai kawo sauƙin wannan zafi cikin wannan mako a kudancin India kafin ruwan ya gusa zuwa arewacin kasar. Damunar takan kama har zuwa ƙarshen watan Satumba a kasar India.
Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya yi alƙawarin bayar da agajin dala miliyan 18 domin taimakawa kasar Vietnam wajen sayan jirgin ruwan sintirin gaɓoɓin teku daga Amurka da nufin ƙarfafa tsaron iyakokinta. Carter ya ziyarci kasar mai bin tafarkin kwamitin sanci ne domin bunƙasa hulɗar soja. A wani bangare na wannan yunkurin, shi da takwaransa na Vietnam sun rattaba hannu akan wata sanarwar manufa yau Litinin wadda za ta zamo alƙibla haɗin kai tsakaninsu. Sanarwar ta ƙunshi yadda Amurka za ta taimakawa Vietnam ta shirya domin shiga ayyukan kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. A wani sansanin mayakan ruwa da ke Haiphong, Carter ya yi rangadin duba wani jirgin ruwa da wani jirgin na ƙasar China ya kara da shi lokacin wata arangama a yankin tekun da dukkan ƙasashen biyu ke ikirarin cewa mallakinsu ne a tekun kudancin China a shekarar da ta shige. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu buɗe taskar tamu da rahoto daga birnin tarayya Abuja, inda shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osinbajo suka bayyana dukiyoyinsu da ƙaddarorinsu ga jama'a abinda ke cikin tsarin mulkin ƙasar. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani.
Wannan bayanin ƙaddara ta mutumin da ke kan kama aiki a gwamnatance na cikin tsarin da kundin ƙasa ta tanada. Kamar yadda barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi bayani,
tsarin mulki sashi na biyar na tsarin mulki sakin sashi na biyu ya ba da dama cewa ga ofisoshi ko kuma jami'an gwamnati waɗanda wajibi ne kamin su riƙe mukamin nan ko kuma bayan za su sauka dole ne su cika su yi bayanin abubuwan da suka mallaka. Waɗannan abubuwa sun fara tun daga ma'aikaci wanda yake mataki na biyar har zuwa mukamin shugaban ƙasa.
Wani batu da ya ɗauki hankali shine yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa suka bayyana ƙaddarorin nasu, ganin cewa a rubuce suka ba da shi wa hukumar da ke kula da wannan fanni har ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fara ƙorafi. Dr. Jibrin Ibrahim na cibiyar haɓɓaka demokradiyya ya yi tsokaci.
A ba shakka ya dame mu, ni kaina na yi rubuce-rubuce da yawa da shugaba Jonathan ya ƙi bayyanawa, har ma ya fito da wasu kalamu yana cewa ai ba dole bane ya yi shi kuma ba zai yi ba, ba wanda zai tilasta shi ya yi. Ya nuna wato hali wanda ya ba mutane mamaki, kuma daga wannan lokacin ne muka santo akwai fa abubuwan da ya zo da shirin yi. Tun da lokacin da ya shiga mulki da Umaru Musa Yar'Adua ya yi wannan bayanin, watakila Umaru Musa Yar'Adua ne ya tilasta shi. To shi da ya zo mulki a gashin kansa sai ya ƙi, kuma mutane da yawa sun yi tir da wannan hali da ya nuna mana.
wani hukunci ne kundin tsarin mulki ya tanadar wa waɗanda suka saba wa doka? Barista mai nasara yayi ƙarin haske.
Akwai hukunci daban-daban wato da doka ta bada dama tun daga za a iya sauke mutun daga kujerar da yake daurike da ita, wala alla kujera ce ta shugaban ƙasa ko minista ko commissioner ko gwamna, ko kuma kujera ce ta wakilci a majalisar dokoki wato ta tarayya ko kuma ta jiha. Za a iya a sauke mutun daga wannan kujera idan aka same shi da rashin gaskiya.
Menene ra'ayin dan ƙasa ko ƴar ƙasa da ake mulka a game da bayanin kaddara ko aka san haka? Ga malama Hafsat Zaki.
Tunda dai har ya kawo ya dauki wannan doka da muhimmanci, kuma ya bayyana a fili cewa ya fa mika abin da ya mallaka, kowa ya sani, duniya su sani, to ya kamata duka wasu ma'aikatan gwamnati daga kan ministoci, gwamnoni, komishinoni har zuwa kansila su bayyana wa jama'an Najeriya abubuwan da suka mallaka kamun su hau kan mulki, domin a haka ne za a dakile cin hanci da rashawa a Najeriya, kuma a haka ne za mu gane waɗannan mutane masu sace mana dukiya su boye su tafi da ita. Gaskiya muna goyen bayan sabon shugaban ƙasa da wannan hibbasa da yayi.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa sun ba da izini ga dukkan wani ɗan ƙasa da ke sanya san ƙaddarorin nasu da ya je hukumar nan da aka ɗora wa alhakin kula da sanin ƙaddarorin ma'aikatan gwamnati, wato Code of Conduct Bureau, ya karɓa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaishe da Madina Dauda daga birnin tarayya. Makwabtan ƙasar Najeriya, kama daga jamhuriyar Nijar da Chad da Kamaru, na nuna goyon bayansu akan mahimmancin yaƙi da 'yan Boko Haram. Tuni dai dama shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a maida cibiyar rundunar sojan Najeriya Maiduguri domin yaƙi da mayakan. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Sabon harin bom a Maiduguri ya ƙara nuna muhimmancin yaƙi da masu tada ƙayar baya da kan aukawa talakawa da basu da laifin komai da kan haddasa rasa rayuka da dukiya da dama. Shugaba Buhari dai tuni ya ba da umarnin cibiyar rundunar sojin Najeriya ta koma Maiduguri don shawo kan wannan matsalar da ta kasa karewa tun 2009. Janar Salim Maina mai ritaya, wanda rundunarsa ce ta kama mariga shugaban Boko Haram Muhammadu Yusuf, ya yi farin ciki da sabon matakin da yake ganin dama sakaci ne ta azzara matsalar.
Tun daga farko ya kamata da an maganin wannan abin ba tare da ma an bari abin ya dade haka ba. Kuma an yi dan kokari sai dai akwai rashin gaskiya da yawa a ciki, in ba ka ba tintini da yi maganin wannan abu. Misali, bayan 2009 watan Yuli, rundunata ta je ta yi maganin abin zamanin Umaru Musa Yar'Adua, sai da kai wurin wata 21 ba wani mataki da aka dauka. Yau a ce an shekara 4 akwai fitina ta cikin gida, ba waje ba a ce ba maganinta ba, da an zauna an yi magana ta gaskiya ba ni ƙarya da aka dinga yi ba, a zauna a ce ya kai me faru, abin da za a tattauna ne a tattauna, abin da za a gina yakin, amma a ce a'a ba a san su ba, a'a ba sai inda suke ba, a'a ba a magana da wannan ba daidai bane. Ko America tana magana da 'yan Taliban, tana magana da kungiyoyi da yawa, kuma in ka tuna labarai ne ko akwai san da ma America aka yi musanyen fursunonin da America ta boye a Guantanamo Bay, wurin sosu hudu aka mika 'yan Taliban su kuma suka saki sojan America daya. Saboda haka magana wai ba za a magana da mutane, ba za a magana da mutane, ba daidai bane. Sai a kawai ta halaka jama'a, ta halaka dukiyoyin jama'a. Ni ban yarda cewa akwai gaskiya a ciki ba daga fannin a gwamnati.
A nasu bangaren, kasashen makwabtan Najeriya da ke fama da matsalar ma na nuna ƙarin ba da goyon baya ga yakin. Baya ga shugaba Idris Deby na Chadi da inana ta ba da goyon bayan dan majalisar dokokin Nijar Sani Bukar Ezeli, ya ce kasarsa ba ta da zaɓi ga wannan yakin.
Mu dama abin da yasa muke ta'adda Allah Ubangiji ya sa ƙasar nan a zauna lahiya. Mun san da duk duniyar nan abin da ya taɓa hanci ido ya kai ruwa. Ko majina ɗan Najeriya yake yi, sai ɗan Nijar ya yi ta. Addu'a kawai ya kamata mu koma wajen Allah. Allah Ubangiji ya ga mu hankulan mu, kuma 'yan uwanmu waɗanda suka samu racewa suke neman tashi hankali, Allah Ubangiji ya maido musu hankalinsu. Allah Ubangiji ya kashe mu wannan wutan. In kana neman ka ce ka bambanta jijirjan kawa za ka wahala. Kilo 2000 ke gare mu na iyaka. Kuma Alhaji, nan Najeriya aka ce Najeriya Niger, koko aka ce Niger Najeriya, kinan mu mun san da uwanmu ɗaya, ubanmu ɗaya da wuya, duk da yake Turawa masu mulkin mallaka sun zo sun ja yara sun sa igiya sun ce wannan sunan su Najeriya, wannan sunan su Niger, amma mu mun san uwan mu daya, uban mu daya, akwai aure, akwai aihuwa a tsakanin mu. Kenan ka gani duk wanda ka gani dan Najeriya yana da sunan shi a Niger, in ka ga dan Niger yana da sunan shi a Najeriya.
Duk dai masu sharhi na fatar ganin zabar gwamnatin ta fara tinkarar kalubalen tsaro gabanin maida akala ga sauran bukatu kamar samar da lantarki da ayyukan yi. Nasiru Adumeli, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Yayin da a yau Litinin sabbin gwamnoni da aka rantsake su mu shiga office don su mu aiki, da alamun dai a jihar Adamawa gwamnan zai fara ne da dimbin matsaloli da suka gada. Wannan kuma na zuwa ne yayin da a yau Litinin tsohon gwamnan jihar da aka tsige Murtala Inyako zai koma gida bayan tsige shi da aka yi. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Baya ga matsalar dimbin basussukan da ta gada da kuma batun Boko Haram, wani batu da sabuwar gwamnatin jihar Adamawa za ta ci karo da shi shine batun yajin aikin ma'aikata musamman ma na kiwon lafiya da kuma ma'aikatan kotuna da suka shafe wata da watanni suna yi. Lamarin ma da ya jefa ƴan jiran shari'a da ke gidajen yari cikin halin kunci, yayin da kuma ofishin ƴan sanda ke cike da masu laifi. Comrade Babagurin Abbo da ke zama shugaban hadakar kungiyar ma'aikatan kotuna ta Najeriya, wato Judicial Relations jihar Adamawan, ya bayyana bukatar su ga sabuwar gwamnatin jihar.
Fe wata biyar yanzu muna yajin aiki don wata biyar kan mutane da yawa sun riga sun galabaita daga wajen da suke gidan prisoner da kuma wajen da suke hannun jan sanda, balle ma su ma'aikatan kotuna. Duk lokacin da muka hadu da gwamnati abinda suke gaya mana ba kuɗi. To ba mu sani ba ko gwamnatin Adamawa ta fi kowane jiha talauci a Najeriya, domin a cikin jihohi 36 yanzu muna da jihohi 26 ko da 7 wajen da duk gwamnoninsu sun yarda da ba ma'aikatan shari'a gashin kaisu. Wannan sabuwar gwamnati yanzu mu abinda za mu kira ta a kai shi ne daga shigowanta ta dauki kamar wata uku ta samu ta warware dukkan matsaloli na ma'aikata, domin yanzu ma'aikata a Adamawa gabaɗaya suna cikin damuwa wanda kuma ya shafi jihadin gabaɗaya.
Ita ma da rundunar 'yan sandan jihar ta fa bayyana damuwarta ne game da matsalolin da suke fuskanta sanadiyar wannan yajin aiki na ma'aikatan kotuna. DSP Usman Abubakar, kakakin rundunar 'yan sandan jihar, ya yi bayanin cewa
hakika ya shafi ayyukanmu, domin kamar yadda ka sani duk lokacin aka samu mai laifi muka gama bincikenmu dole mu gabatar da shi gaban kotu, domin kotu ne wanda ta dace ta bashi ta yi hukunci daidai da laifin da ya aikata. To amma a cikin halin da muke ciki dinnan kaga ba za mu iya gabatar da su gaban kotu ba.
Kuma wannan zai iya sa a dan samu cinkoso a wuraren aje masu laifi, wato CS.
To da wannan, domin shi ma wani abu ne wanda ya zama to muna kaman kalubale ma.
To ko shin ma wani damara ne sabon gwamnan jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindoji Brille ya daura game da waɗannan matsaloli?
Da zuma na yi mitin da manyan su, na roke su wannan gwamnati sabon gwamnati ne tafiyan yaji baya da amfani, wahala ne. Za mu yi mitin da su gobe, zan roke alfarma a cikin su cewa su janye wannan yajin aiki, su zo mu zauna mu ga menene ya kamata, hakkin su ya kamata a basu. Duk mutum da kaga har zai tafi yajin aiki to ba shi hakkinsa bane, kuma ba ga ya mishi gaskiya hakikan abin da ke kasa ba. To ni ba haka nake ba.
To sai dai kuma kawo yanzu ba, ba san ko da wani bangare ne na 'yan majalisar dokokin jihar sabuwar gwamnatin za ta yi aiki da su ba, wato tsakanin 'yan bangaren Ahmadu Umaru Fintiri da kuma 'yan talauyan majalisa na Jerry Kundisi da Adama ke zama a gidan gwamnati. Wannan ma kuma na zuwa ne yayin da shi kansa tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Inyako, wanda ya sulale zuwa kasar waje jim kaɗan da tsige shi a bara, ke komawa gida a yau Litinin. Ko da yake Bindo ya ce shi fa na kowa ne a Adamawa.
Ni banda gata banda talaka, shi Ubangiji Allah shi yake komai talakawa su ne gatana, don haka kuma zan tafi da su. Duk abin da muke ciki a wannan state din zamu dinga gaya musu a fili, ba wani boye-boye ba. Mun zo ne mu yi musu, mu ba su hakkin su.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Gaishe da Ibrahim Abdulaziz. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraronmu da wannan la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Allah ya muna jagoranci, amin summa amin. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu a cikin wannan ƙayataccen shirin, barkanmu da warhaka. Tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A cikin irin nemo masana da muke yi don ba mu sabuwar gwamnati shawarwari ta yadda za a farfado da martabar ilimi a Najeriya, yau mun juya akalar shirin ne don duba mahimmancin tsarin guraben karatu, wato scholarships a Turanci, da gwamnatoci a kowane mataki ke ba ma ɗalibai, musamman don ƙaro karatu a ƙasashen waje. Domin wasu alƙaluma na nuni da cewar gwamnatoci a Najeriya na tallafa ma tattalin arzikin wasu ƙasashe a Afirka da ma wasu ƙasashen Turai, wanda aƙalla gwamnatoci na kashe sama da dala Amurka dala biliyan 8.9 billion, kwatankwacin naira biliyan 995 da naira miliyan 800 a kowace shekara don biyan kuɗin makarantu da rayuwa a waɗannan ƙasashen. Na gayyato mana Jelani Aliyu, fitaccen mai zanen motocin nan na kamfanin General Motors a nan Amurka, wanda shi ma ya ci gajiyar wannan tsarin a can baya, don mu duba wai menene mahimmancin kai yara ƙasashen waje su yi karatu. Na fara da tambayar shi kamar haka. Jelani Aliyu, ina so kai muna ƙarin bayani dangane da mahimmancin kai yara ɗalibai ƙasashen waje su faɗaɗa karatunsu a ƙasashen waje.
Idan muka dubi abin da ke faruwa yanzu a cikin duniya na fannin kimiyya da cigaba na ƙasashe, akwai ayyuka da abubuwa sani daban-daban wanda ya kamata a ce ƙasa tana da su. Kamar yanzu irin Najeriya, akwai likitoci, akwai injiniyoyi, akwai masu ayyuka daban-daban waɗanda an san da su, amma akwai abubuwan da na cigaba waɗanda ba mu da su tukuna, kuma fannin kimiyya kuma yadda ba za mu same su idan ba mu tura ɗalibai da matasa ƙasashen waje ba su je ƙasashen da su suna irin wannan sanin, su je makarantun nan da za su iya zuwa a koya musu wannan kimiyyar, su kawo wannan cigaba a ƙasar tamu. Saboda akwai abubuwa da dama waɗanda yanzu ake ƙirƙirowa a ƙasashen waje waɗanda ya kamata ce matasanmu waɗanda suke da hazaƙa da basira a tura su su je su koyi waɗannan abubuwan, su zo mu ma mu ci gaba da irin waɗannan kimiyoyin.
To, baka tunanin kai waɗannan yaran ƙasashen waje shi ne zai ƙara durƙufar da iliminmu a nan Najeriya?
To, abu biyu ne, lallai idan muka kwashe duk yaranmu masu basira muka tura su ƙasashen waje, zai iya zama matsala a ƙasar tamu, saboda wasunsu za su iya zama su can, wasu kuma ba za su so su koma ba. Abin da ya kamata shi ne idan aka yi haka nan, tun farko ya kamata makarantunan da aka tura su da abubuwan da za a koya musu su danganci ci gaban Najeriya. Idan aka yi haka, idan suka ƙare makarantar, tun kafin ma su ƙare za su koyi abubuwan da za su taimaka ma Najeriya, sannan kuma a cusa musu son gida, son ci gaban Najeriya. Idan aka yi haka, za a ga cewa tun farko suna da son komawa gida su taimaka, sannan kuma abubuwan da za su koyo abubuwa nan da za su taimaka ma Najeriya kanta, saboda ko ita kimiyyar iri-iri ce. Akwai wadda za ta amfane mu gida, akwai wadda ba za ta mana amfani ba. So ya kamata idan aka tura yara makaranta ƙasashen waje, wannan ilimin da za su samu ya danganci mutanenmu, ya danganci al'adarmu, ya danganci cigaban ƙasarmu gaba ɗaya.
To, yanzu in muka duba sai mu ga cewar yanda ake tsamo ko yanda ake zaɓo waɗannan yaran, ana bin waɗansu hanyoyi wanda a da ba haka ba ne a waɗansu shekarun baya. Alƙalin masu nuna cewar in aka zo wajen zaɓen yaran da za a kai ƙasashen waje, akan zaɓo masu hazaƙa waɗanda aka san suna da ƙoƙari, sannan a sa su a cikin tsarin waɗanda za a kai ƙasashen waje. To, amma yanzu tsarin ba haka yake ba, menene illa yin wannan shi kuma wannan tsari na yanzu?
To, gaskiya ba abu ne mai kyau ba, ba abu ne wanda zai taimaka ma jama'a ko ƙasa ba idan aka ce ba waɗanda suka kamata ake turawa ba. Kamata tun farko a tabbatar da waɗanda za a zaɓo a turo su ne waɗanda sun gwada hazaƙa cikin wannan fannin da za a tura su yi. Bai kamata a ce kamata idan dai mutum ya gwada hazaƙa, ko wane ne ko ɗan wane, ko duk da inda ya fito, a ba shi wannan dama na biya mashi kuɗin makaranta ya je. In ya fito daga wannan ƙaramin ƙauye, ya fito daga babban gari, ya fito daga babban gida, ko ba haka ba, inda mutum ya godi ya da hazaka a bashi wannan dama na biya mashi kuɗin makaranta ya je ya karanta abin da zai taimaka ma ƙasa. Kuma ya kamata kowace jiha daga federal level, kowace ministry, idan Ministry of Education ce ko scholarship board ce, a kafa department wanda aikin wannan department kawai aikin su rika zagayawa su tabbatar da sun zabi yaran da suke da hazaka. Duk wani yaro ko yarinya makarantar da take a rika zagayawa a tabbatar da an san su, a ba su goyon bayan ci gaba da ƙara ƙarfin fasaha da Allah ya ba su, ba sai sun zo bida ba da kansu. Wasu suna da damar su zo su bida scholarship din, wasu ba su ma san da akwai wannan taimakon da ake iya ba su ba. Ya kamata a kafa department, a ministries, the scholarship boards, wanda aikin su kawai su tabbatar da sun bido yaran da suna da kuzari da wanda aka ga cewa kuma idan an ba su wannan taimako za su dawo su taimaka ma cigaban kasar Nigeria.
Masu sauraron aikacin shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jelani Aliyu na General Motors, wanda ya samu damar zuwa wannan shirin namu, sai kuma godiyarmu ta musamman ga duk ilahirin abokan aikina da suka taimaka shirin nan ya kammala, da kuma wanda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙon farko ya fito ne daga Sadisa Idi Daura, wanda ta ce yau ranar iyaye ta duniya, amma sai dai abin tausayi. Wasu iyayen sun rasa ƴaƴansu, wasu ƴaƴan kuma sun rasa iyayensu a sanadiyar rikicin Boko Haram. Da fatan wannan sabon gwamnati za ta gaggauta taimaka musu. Yin mulki da gaskiya da adalci shike dorewa, to shugabannin APC. Ai al'umma adalci ko a samu zaman lafiya a Najeriya. Sako daga Haƙilu Zamani Almajira Malumfashi. Sai kuma sakon Muhammad Salihu Kauran Namo da jihar Zamfara, wanda ya ce matsalar satar dabbobi a jihar mu ta Zamfara abun sai addu'a. Duk da yake matsalar ta fara lafawa, amma akwai buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin sabuwar gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin jihar Zamfara wajen ganin an kawo ƙarshen wannan sace-sacen dabbobi. Da fatan hukumomin da abun ya shafa za su dubi wannan matsala da idan basira. Shi kuma Lawal Sani na kawo daura cewa yi matakin da sabon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na maida cibiyar tsaro ta sojoji da ke Abuja zuwa birnin Maiduguri domin ƙaddamar da yaƙi da ƙungiyar Boko Haram gadan-gadan ya yi daidai. Da fatan Allah ya bada nasara, amin. Sai kuma saƙon Muhammad Babangida Kiraji, wanda ya ce ina taya Muhammadu Buhari da sabbin gwamnonin Najeriya murnar rantsar da su, kuma Allah ya ba su ikon kawo mana ci gaba mai amfani a Najeriya. Shi ma Muhammad Bello Muhammad Buniyadi, jihar Yobe, cewa yi assalamu alaikum biyu a Hausa. Lalle muna goyon bayan komawar rundunar soja da ke yakar Boko Haram zuwa birnin Maiduguri. Da fatan Allah ya sa hakan ya zama sanadiyar kawar da wannan masifa da aka barta da gangan don son zuciya. Daga ƙarshe sai saƙon Usaina Umar Foreba da Sadiya Isa Mai Kati Gashuwa da Ummi Garba na Kwalo a Jaura, wanda suka ce salamu alaikum biyu a Hausa. Allah ya jikan waɗanda suka mutu sakamakon haɗarin wata motar da kuma man fetur a garin Onisha.
Madalla, kafin mu karkara shirin namu ga takaitattun labaran duniya.
Gagarumin aikin tattara bayanan wayoyin tarho da mutane suke bugawa da hukumar leƙen asirin Amurka mai amfani da na'urorin zamani NSA take ya ci karo da cikinsa majalisar dokoki, to amma tana yiwuwa nan da 'yan kwanaki masu zuwa iya zartar da wata sabuwar dokar wadda za ta yi garan bawar ga aikin tattarawar. Bidiyon farko na wata babbaran shiya da aka sace watannin baya a ƙasar Yemen ya bayyana yau Litinin a kafofin sadar da zumunci na intanet, inda aka ga matar mai shekaru 30 da haihuwa cikin tashin hankali tana roƙon shugabannin Faransa da neman kansu cece ta. Jami'an Faransa sun tabbatar da cewa wannan bidiyo na Isabel Prime da aka sanya a shafin YouTube an ɗauke shi ne a watan Afrilu, watanni biyu bayan da wasu mutane cikin kayan sarki suka yi whoop da ita tare da wani tafinta daga cikin motar su a sana'a babban birnin kasar ta Yemen.
Masu saurare, a nan kuma muka dasa aya, wato za mu dasa aya a shirin namu na yau. Sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ahmed da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Keith Holmes, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Usman da Jamila da shirin yau da gobe.